نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أفعل وعد قال جد الوجير قال الله تبارك وتعالى wanda ya fada rayuwar ta kawo wannan rana ta Litinin 3 ga watan 9 watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1443 yau ne ita ce ranar 4 ga watan 4 shekara ta 2022 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya tara mu wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 sanan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara idan mun tsawa ba manta ba a jiya mun tsaya aya ta 219 a cikin suratul baqara to aya da take mana bayani akan kayan maye da kuma haramcin sa da illolin amfani da kayan maye wanda ayo insha Allah za mu tashi aya ta 220 a cikin suratul baqara fadan Allah tabaraka wa ta'ala wa yas'alunaka ماذا يقول
بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا يقول قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون
الله تبارك وتعالى yana fada mana abinda sahabbai suke tambayar Annabi Muhammad sahabbai sun kasance ba su aikata wani aiki sai sun tambayi manzon Allah menene hukuncin sa a shari'ance ya Allah yake so mu aikata idan manzo sallallahu alaihi wasallama yayi musu bayani sai su aikata gurgurdan abinda Annabi ya musu bayani to anan ma kamar yadda aka saba wa yas'alunaka ma za yunfikuna suna tambayanka ya kai Annabi Muhammad me ya kamata su ciyar a cikin dukiyarsu da me ya kamata su bayar a matsayin sadaka sai Allah ta'ala ya bada amsa ya ce ka gaya musu kuli al'afu ka gaya musu al'afu abinda ya saura abinda ya ragu shi za ka bayar idan ka ci sai ka bada abinda ya rage ba ka kaskace shi ka tara كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون haka dai Allah ta'ala yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tatafakkarun, domin ku zauna ku yi tunani. Idan mun lura da wannan aya, to ya kunshi dukkan nau'uka na ciyarwa, kowane irin ciyarwa. Amma anan an fi mai da hankali akan ciyarwa ta sadaka bayan kula da iyali. Ciyarwa ta me? Ta sadaka bayan kula da iyaye da kula da iyali da waɗanda nauyinsu yake wuyanka. Bayan waɗannan, abinda ake magana shine ciyarwa na sadaka, ciyarwa na kyauta, ciyarwa na taimako. Idan mun karanta littafin Al-Misbahul Munir fi Shahadaini Tafsirin Ibn Kathirin I'dadu Jama'atin min al-Ulama na Safiyur Rahman Al-Mubarak Turi, Allah ta'ala ya gafarta muku. Wannan aya maganar da yayi akan ta shine al-amru bi infaqi ma fadala min al-mal, umarni da Allah yayi a fitar da abin da ya rage na dukiya a ciyar da bayin Allah. Fitar da abin da ya rage bayan buƙatar bawa, abin da ya rage a fitar a ciyar da bayin Allah, abin da aya take karantawa ke. Kaga wannan aya a wannan zamani muna da buƙatar jin wannan aya. Babban malami Imam Sabuni, Sheikh Aliyu Sabuni ko Allah ya jinsa, yace da Allah yace al-afu, kaga kila tunaninka na iya zuwa cewa afuwa ake nufi ko? Sai malamai suka ce al-fadlu wa siyadatu ala al-haja, abinda Allah yace ka dauka ka bayar abinda ya rage, abinda ya karu akan bukatarka, duk abinda ka sanya maka yawa karka ci ka zubar, kada ka ci ka bata, karka yi banna, kada kai haka ka ɗauka ka ba wani. Abinda ka koshi da shi ba ka da bukatarsa, shi kuma wani yake bukata. Ana ganewa? Abinda kai ka ci har ka ji ya ishe ka za ka zubar, to wani yana neman shi. Da yawa abincin da muke zubarwa a kwata a gidanmu, da muna ɗiban sa mu shanya, to wani zai zo ya ɗebi wannan abincin ya je gidansa a ci. Kuna fahimta jama'a? Wannan abincin da matanmu ke zubawa a bola, wannan abincin da matanmu ke zubawa a kwararo a kwata, idan da za a tace wannan abincin a samu rana a zuba shi a shanya, zai yi amfani ga wanda yake mabukacinsa. Kai ba ka da bukata, amma akwai wanda yake da bukatar wannan abincin. Shi kaga duk abin da ka san wani yana bukata, ko da dabba ce, ta san cewa wannan abincin in na bar shi ko na zuba a wani roba ko kwano, za a iya ɗauka a kai wa tumaki ko awaki ko kaji, to kada ka zubar, ka ɗauka a kai musu ka ciyar da rai. Allah ya sa muna fahimta. Babban malami Imam Al-Qasimi a cikin Mahasinul Ta'wil da yake fassara wannan aya, wa yas'alunaka madha yunfiquna, abinda wannan aya take nufi, ay yatasaddaquna bihi min amwalihim, wato ulil afu ce abinda ya ragu, yatasaddaquna bihi min amwalihim, wanda za su sadaka da shi cikin dukiyarsu. Abinda aka ci ya rage, za a yi sadaka da shi a cikin me? A cikin dukiya. Wato ulil afu wa huwa ma yafdulu anin nafaqa, al-fadlu ko al-afu shine abin da yake ragewa bayan mutum yayi ciyarwa. Bayan bawa yayi ciyarwa, to akwai abin da yake ragewa, to wannan wanda ya rage shi Allah ta'ala yake maganar ka fitar da shi ka ba bayan Allah, ka fitar da shi ka taimaka wa mabukata da shi, shine abin da ake nufi. Al-fadl alladhi yumkinu tajawuzu anhu, wanda ya rage, wanda za ka iya kauda kai daga gare shi, ya riga ya wuce buƙatarka, ka iya kauda kai li adami ihtiyaji ilayhi, saboda ba ka da buƙatar shi. Jama'a, akwai abin da kafi karfin sa. Allah ta'ala yana son bawa idan ya fi karfin abu ya gwada ya fi karfin sa ya kauda sai akan shi. Idan ya fi karfin abu. Mafi yawa wannan tarbiyya to bangaren Hausa Fulani ba mu samu wannan tarbiyya sosai ba. Kana ganewa? Dama mun zauna ne don mu gaya wa kanmu gaskiya. Musamman mutanenmu da suke fitowa daga ƙauyuka da karkara, mutum Allah ya rufa masa asiri, kuma bai san Allah ya rufa masa asiri ba, sai ya tona wa kansa. Duk a ƙasar nan wa ka sani zai zo ya ci rani wata shida, ya samu 500, 800 a aljihunsa, zai koma gida sai ya hau mota awaki, sai ya hau tafilan. Ana ganewa? Wannan rashin godewa Allah ne, ba daidai ba ne. Daga nan zuwa garinku in dai arewa za ka yi a Abuja, ba na tsammanin akwai garin da ya wuce 10,000 a iya tunanina. Mota mai kyau mai AC daga nan har Borno, can gari mai nisa, can bayan gari. Idan mutum za shi Borno, can bayan gari. Duka-duka na wani. A can ne nesa, za ka ga kamar ma ka fita a ƙasar. Shi yasa duk wanda ya zo daga Borno za a ga ya galabaita, musamman bari bari. Sai ga shi a galabaice, ku ba shi ruwa daga nesa yake. Allah ya ƙara albarka. Garin ilimi, garin Alƙur'ani, jihar Borno. Muna roƙon Allah ya tsare jihar, ya ƙara mata albarka. ‘Yan uwa, idan Allah ya mutunta ka, ka mutunta kanka. Musamman al’ummarmu ta Hausa Fulani, musamman kuma mutanen ƙauye. Mutum zai zo garin Abuja, Allah ya hore masa ga dukiya a jikinsa yana da 100,150 a aljihunsa, mallakinsa ne Allah ya bashi, sai a zo ana rigimar take away na sadaka da shi. Ko? Wani ba ya ɗau guda 5 ya tsince naman kai sai ya zubar da abincin. Ta wannan yadda ka san shugaban mayunwata ko shugaban makwaɗaita, wannan ba tarbiyya ba ne. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imanin ɗayanku bai cika sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kanka. Yadda kake so ka ci da nama, wani ba yana so ci da nama, to ka ɗauki guda 10 ka tsince nama, an ba wasu ba nama, ka yi imani kenan, ka kyauta kenan, kai daidai kenan. Akwai wanda zai je rigimar take away a sati mai naira 100,000, wai ya je kokowar take away na sadaka abincin masallaci, shi kada ya kashe kuɗinsa. Shi fa Allah ya baka kuɗi ne don ka kashe, idan baka kashe ba sai ya daina baka, ya san baka da buƙata ko ba haka ba? Allah ya baka kuɗi ne don ka kashe. Allah ya rufa maka asiri ne don a ga rufin asiri tare da kai. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Idza ataka Allahu malan falyura akhara ni'matallahi alayka wa karamaka." Idan Allah ya baka dukiya, ya baka arziki, a ga alamun ni'imar Allah a jikinka da mutuntawar da Allah ya maka. Ta yaya za a gane haka? Ta hanyar sanya tufafi mai kyau idan Allah ya baka dama. Kana ganewa? Ta hanyar cin abinci mai kyau da an ganka an san ka koshi, ba ka zauna cikin yunwa ba. Wani baya iya ba mai yankan kumba naira 200 ya yanke masa kumba, bai iyawa, sai dai yana yawo da farci yadda ka san farcen kare. Baya iya ba da 200 a yanke mai farci. Akwai wanda ya kasa biyan naira 50 a gidan wanka, ya yi wanka naira 50, ya tafi daji yin wanka, yana wankan aka laliba aljihunsa aka sace 80,000, yana wankan arafi aka lalibe aljihunsa aka kwashe 80,000. In ba dan ba kyau ba sai ka ce ala ƙara, to amma ba kyau ba za ka ce ka rai, ka ce Allah ya kiyaye din dole. Amma dai ina ga Allah ya ban naira 80,000 tawa, ko da naira 100 ina iya biya in wanka. Can wanka za ka yi a rafi, ba ka san cutar da ke cikin rafin ba, ko ba haka ba? Sannan ga tafiya kafin ka je rafi nesa ne. Wannan kuma za ka shiga gidan wanka, ka tambaye ka ruwan zafi kake so ko na sanyi, ba haka ake yi ba? A ɗauki na zafi a baka ko na sanyi, ka yi wanka hankali, kwance cikin mutunci, ka shafa mai, ka fito cikin mutunci, don Allah wa ne fi daraja. zuwa rafi kai wanka a koko ka biya naira 100 me yasa nake kawo mana wannan saboda al'umman mu da take garin nan da yawa suna yin abubuwa da dama da yake kunyata mu su zaka gani rataye da fatanya mutun ya rataye fatanya ko ya rataye gatari cewa shi ya wuni yau yana neman aiki bai samu ba dan haka yana so a bashi na abinci ba kuna ganin su ba aje mutanen mu duk addini mu daya kuma harshen mu daya mutanen mu ne wallahi jama'a wannan abu da muke yi ba daidai bane kuma babu mutumin da ba ya da kan gado a wajen zamantakewa irin Bahaushe Hausa Fulani a yau da za a tambaye ka wane ne shugaban Hausawa na wannan unguwa in ma ka samu to za ka samu ba a yi mashi biyayya kuna gane ba idan mutum ya zo unguwar sai ya je wajen wannan ciyaman wane ne daga ina kake ni na zo daga gari kaza to daga gari kaza dawa dawa ka sani yan gari kaza muna so ka ba mu wasu mutanen da suka san ka idan mun samu waɗannan mutanen mu bincike su mu ji cewa kun san wannan a'a ba mu san shi ba to ya faɗi waɗanda ya sani daga garinsu sai a kira a tabbatar ɗan garin ne kuma lafiya lau ya baro garin kuna ganewa jama'a babu wanda bai da wannan tsarin sai Bahaushe Hausa Fulani sauran ƙabilu za a ga suna mitin koda sau ɗaya a wata domin tattaunawa da juna da haɗin kai waɗanda ba sa wannan su ne Hausa Fulani shi yasa da yawa moriya da ake ci daga gwamnati Hausa Fulani ba su samu saboda su ba da kula suke ba ita ko hukuma tana so ku zo cikin tsari kuna da kungiya kuna da tsari in ta neme ku za ta same ku ko amma idan kuka zama a watse to sai ku zo a wajen hukuma ba ku da daraja muna kira ga mutanen mu Hausa Fulani mu ji tsoron Allah mu gyara yadda muka samu kanmu Allah ya ba mu iko mu gyara kuma wannan magana da muke faɗi wallahi ba mu nufin cin fiskar kowa wato sai idan mutum ya dame ka al'amarinsa ya dame ka ne ma za ka yi magana a kan shi kuna ganewa muna nufin gaya wa kanmu gaskiya ne mu gaya wa kanmu gaskiya mutum ya gama shago ya tashi ba Bahaushe ya zo kwanta a kofar shagon ruwa na dukansa ko ba haka ba wani ya kwanta a mata wani je karkashin gada yana kwana a ƙauyuka irin inda muke zama ana samun ɗakin haya shekara ɗaya naira 40,000 ɗaki ɗaya single room yanzu wannan ɗaki ɗaya naira 40,000 sai ku kama ku biyu ko ba haka ba lalura ce cira ne kuka zo idan kowa yana aje naira 100,000 a duk wata kun tara naira 6,000 6,000 so 10 60,000 so 12 72,000 kaga gida za ku kama mai kyau kila ma kowa da ɗakinsa jama'a muna fahimta idan kun kama gida ko me ya same ku za a ce ku tainan ne dole mai gidan ne ya zo tsaya maka domin kai tainan ɗin shi ana ganewa idan wani abu ya taso ya faru da kai a ce mota ta buge ka ina ne adireshin ka babu ƙarƙashin gada ina ne adireshin ka bata ba ka da adireshi kai ba kowa ba ne wanda ba wulaƙanta kai ba ne naira 100 kullum ka ware naira 100 za ku kama gida cikin mutunci jama'a muna fahimtar wannan ina mana wannan ɓaro-ɓaro ne don a gane cewa in ka ga mutum ya wulaƙanta kansa shi ya so amma Allah ya ce wa laƙad karramna bani adama karanta mana aya mala tabaraka wata'ala yace wa laqad karramna bani adam Allah yace duk cikin halittun da nayi na mutunta dan adam babu wata halitta ba sai karkashin dan adam yake ne ko mala'ika zaka ga mutum yake wa aiki rubuta ladan mutum yake ko a ce ya zuba wa mutane ruwa ko ya kawo hadari ko ya kawo iska wa yake wa hidima mutum dan adam Allah yace na mutunta dan adam wa hamallahu fil barri wal bahr ko ina Allah yace mun daga darajar mutum a tudu a cikin teku dan adam ko ina mai daraja ya za ai Allah ya mutunta ka kai kuma ka zo baka mutunta kanka ba ka gode abinda Allah ya maka baka gode ɗan uwa ayi hakuri ina fada mana wannan ne don mu gyara halin mu gyara tsoron kuma da tawa dole ku tsaye kamar yanzu wannan unguwa bai dace a ce waɗanda suke zama a unguwar ku da tijan unguwar masu gidaje ba ku da masaniya wani yana zaune unguwar da ba ku da masaniya ba daidai ba kuna da lauyoyi kun yi karatun zamani duk mutumin da ya zo sai ya zo ya gan ku ku san da zamansa kuma karkashin wa ya zo kuma daga ina ya zo jiya ba yau ba ce yau ba jiya ba ce kuma jama'a yau ba gobe ba ne abinda ke faruwa yau to yana baka alamun abinda ka iya zuwa maka gobe don haka idan mun zauna mun yi gyara mun yi rayuwa mai kyau mai daɗi idan ba mu gyara ba abin zai cutar da mu Allah ya ba mu iko mu gyara babban malamin tafsiri Ibn Kathir ya yi riwaya daga Yahya Ibn Abi Kathir annahu balaghahu yace labari ya zo gare shi anna Mu'adh ibn Jabal Mu'adh ibn Jabal ya sa'ala ba da shi sa'ala ba sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun taru su biyu suna tambayar manzon Allah faqala suka ce inna lana ariqa'a wa ahli ce ya rasulullah muna da bayi sannan muna da iyalanmu kuna gane wa muna da bayi kuma muna da iyalai fama nufiqu min amwalina me ya dace mu bayar mu ciyar cikin dukiyarmu mutun ya kai a arzikin sa ma ba zai tafiyar da arzikin ba sai ya tuntubi annabi Muhammad wallahi haka yake kamata musulmi ne imani ya zama abin da zai yi mu ciki tun tun manzo Allah eh ya za mu ciyar cikin dukiyar mu fa nazalat sai Allah ya saukar da wa yasaluna kama za yunfiquna suna tambayar ka abin da ya dace su ciyar ka ba su labari cewa qul al'afu ku ba da abin da ya ragu bayan bukata wannan bayani Ibn Hajar ya fitar da shi cikin Fathul Bari juz'i na 9 shafi na 408 wannan ciyarwa da aka ce ka ciyar da iyalanka ka ciyar da bayinka to lalle mutum ya tabbatar ba a yi barna ba a lokacin ciyarwa saboda barna a cikin dukiya abu ne wanda Allah baya so don haka Allah ta'ala ya yi masu imani cikin alqur'ani yace allazina idza anfaqu lam yusrifu
الذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا
لا
وكان بين ذلك قواما
إيه الله تبارك وتعالى يشي إذا قلت كن صفا مؤمنين متعنا كيركي الذين إذا أنفقوا سوني إذا غافوا شيئا تجدا لم يصرفوا باسا وشيئا كباسا قرنا walan yaqtulu kuma ba sa qawlu wannan haramun ne qawlu ma haramun ne dine ne farda a dafa abin da ba za a iya cinyewa ba ba daidai bane in dai ba ana sa ran zuwan wani mutum ba ana ganewa a dafa daidai abin da za a ci farda ba daidai bane idan ana cin mudu daya a gidanka a dafa mudu daya kar a dafa mudu daya da rabi idan an dafa fiye da haka kaga ya zama me ya zama barna sannan Allah ta'ala ce mu'minai in za su ciyar da gida ba sa ƙauro menene ƙauro mutum za a ci mudu ɗaya a gidansa ya ba da rabin mudu ita faɗa yana ihu kasa ana cikin zafi ana wahala ba ki gani ne ana cikin wahala an jima kuma ka gan shi a teburin mai shayi kuɗin rabin mudun nan da yake badawa a sa mai rabin madara da biredi da ƙwai sai ka ji 700 ta wuce ka kuɗin mudu ɗaya gidan ana ganewa kafin ka je ka sha shayi ka tabbata ka ciyar da gidanka ba su da ainihin talaucin abinci jama'a muna fahimtar wannan mutane masu ƙauro duk mutum mai ƙauro baya mutunci a wurin iyalansa baya mutunci a cikin sulhansa ko rigima kuka yi da matarka da kun je gidan iyayenta farko abin da ake dubawa akwai cikakkiyar ciyarwa ko ba haka ba akwai cikakkiyar ciyarwa to me ya kawo fada sannan sai a fara bincike amma da an duba an ga ba abinci to tun nan ka faɗi malam duk gaskiyar ka za ka fita ne a mutumin banza mara gaskiya haka za su kira ka ce ai mutumin banza ne kaga ba daidai ne ana ganewa ba daidai ne ba da kaga an sanya maka wannan suna a duba ana ce ai wannan mutumin banza ne ba ka ake faɗi ba me yasa saboda kaza ba dai ne bane kada ka yadda mutane su dora maka wannan kalma kuma yanzu mutane za su kira ka da wannan kalma yanzu duk mutumin da ya gaza ba wai rashi bane yana da arziki amma gidansa babu koshi wannan mutum baya mutunci jama'a muna fahimta wasu ba mutane masu arziki ne ba masu arziki amma Allah ya jarrace su da bala'in ruwa kuna ganewa akwai inda in ba na sani ba wallahi ba zan yadda ba in ba na sani ba kasa akwai abinda ka sani saboda alaka ce ta kudda kudu in dai arziki ne ina wannan magana sama da shekara goma waɗanda suka sani suna cewa bawan Allah na ya ba filiyan goma baya ana gane wa yi ko da arzikinsa ka gani a tsaye a ce maka estate kaza nashi ne estate kaza ma nashi ne kamfani kaza nasu ne wuri kaza nasu ne banki kaza ka san wannan Allah ya rufa masa Allah ya rufa masa asiri matarsa tana cikin wahala ana ganewa tana cikin wahala kuma ina cikin wanda nake da tabbaci a kan wannan dalili ya sa na san wannan me yasa saboda ƙauro baya son ya ga ƴan uwansa sun zo bai son ƴan uwanta su zo ita kuma idan baƙi suka zo ƴan uwansa ba ta da naira goma da za ta ba su wani lokaci sai ta ɗauki cikin zannuwanta ta sa a je a sayar ta ba ƴan uwansa kuɗin mota saboda kada ta ji kunya domin in ta ce ba ta da shi ba za a yadda ba kuna gane jama'a idan ta ce babu cewa ake ƙarya take kuma baya bata kuma sai da ya dubara ya auro ba ƙauya da ƴar boko ya auro ƴan uwarsa da ta gurza hancinsa a ƙafa ita ce daidai da shi amma wannan ba ilimi sosai ita zauna ba ta da tosisi da aka zauna da ita zaman sulhu rigima ta taso ta ce ita damuwanta guda ko da ba zai bata ba don Allah ya aje wani abu in an yi bako ta bashi kaza a rubuta cewa an yi wane ya zo na ɗauki kaza na bashi na mota a rubuta a rubuce ita ba za ta ɗauko kwabo ba amma ita tana jin kunya ka ce mutum ya taso ya zo daga garinsu nesan wuri ya zo garin nan zai koma gida ya rasa ɗan abin da za ta bashi kuma da yawa ba abin da ya kawo su sai hangen arzikin da ke gidan kuma akwai shi ɗin shi jama'a wannan akwai amfani ba amfani me amfanin arzikinka kun ga kuɗin da muke ba mata na cefane ba muna ba mata kuɗin cefane ba wannan ɗan abin da suke sacewa ka yafe masu duk da sacewa ne ka yafe masu ka ƙaddara a zuciya ka yafe mata ka ba ta Allah ya sa kana da arzikin nema har ta ci idan babu wallahi mace tana iya sai da zanin ta ta dafa maka abinci in dai ya kirki ka aure iya kirki tana iya sai da zanin ta ta dafa ma abinci mata da kuke gani Allah ya musu tausayi suna da tausayi amma sai ka kyara matarka dan ka ba ta kuɗin cefane kana zunta na yaran naku bamba tu bamba keke da keke wai kana so abin da take samu sai ka kwace wannan ba zai dai bane Allah ya baka zuciyar da zaka kare wa matarka arzikinka ta ci a ciki har ta kyauta ta sadaka Allah ya baka wannan zuciya wani bawan Allah babban mutum Abu Sufyan sarkin Makka sahabin manzon Allah ne Allah ya kara masa yadda wannan bawan Allah mutum ne mai arziki kuma mutum ne ɗan babban gida don shi ne sarkin Makka gaba ɗaya bayan musulunci matarsa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah inna Abu Sufyan rajulun shahihun mujina Abu Sufyan mutum ne marowaci la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini baya bani abinci a wadace Allah ka saka da kai karan mu haka mijina Abu Sufyan mutum ne marowaci baya bani abinci a wadace fa hal alayya julahu in akattu min malihi bi ghairi ilmihi ya rasulullahi ya bani fatawa shin ina da laifi idan na diba cikin dukiyarsa ba da sanin sa ba na ibo wani abu na ciyar ya ci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba ta umarni na kai tsaye kuma har yau wannan umarnin yana aiki a kaina da kanka annabi ya ce khudhi min malihi ma yakfiki wa yakfi baniki ki diba cikin dukiyarsa ki ci abinda zai ishe ki ishi yayin annabi Muhammad annabi bai yarda a talmata da yunwa ba imma an tut'imani wa imma an tuballiqani shine kaida ko ka ciyar da ni ko ka sake ni me yasa maza suke ba mu kunya ne maza kuna ba mu kunya eh kaga zama mai rowa da ka ci da 5000 ka ba da kudin cefa ne idan aka yi cefanan 4000 aka rage 1000 ka shiga cikin lissafin mata karkata ido a kai ka kau da kai ka yafe mata ka mata addu'a ma Allah ya sa mata albarka ciki ka le mata wata rana idan rana ta baci gare ka zaka ga amfanin 1000 eh inda iya kirki ce ladda baka da shi sai dai ka zo ka tada abinci kana gani cewa yau ta baci ashe bata baci ba wannan fa zamanin manzon Allah ya faru kuma tsakanin sahabbai tace miki na marowaci ne baya ba mu abincin da zai ishe ni ni da ƴaƴana ina da laifi inna diba ya rasulullah annabi yace ki diba ke da ƴaƴanki ki ci abin da zai ishe ki ba ku san annabi ba zai ba mata dama ta diba abincin mijinta ba idan ba haƙƙinta bane a kansa kuna ganewa Allah ya gyara zukatan mu don haka ya jama'a sai mun kiyaye babban sahabi masanin alqur'ani abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul al-afu ay ma yakdulu an ahlika abinda ka ciyar da iyalanka ya rage jama'a muna fahimta bayanin nan duk abinda ka ciyar da iyalanka ya rage ka fito da shi a ba bayin Allah haka nan ake so ka fitar da shi a taimakawa bayin Allah wa qala al-hasan al-basri al-imam hasan al-basri da ya tashi fassara wannan aya yake cewa zalika alla tujhida malaka thumma taqulu tas'alu nas me yasa ana so dai ka ciyar da iyalinka abin da ya rage sai ka kyautar saboda kar ka wahalar da zuciyarka ka dawo kana roƙon mutane musulunci bai ce ka kwashe duka ka bayar ba sai kuma ka dawo kana roƙo ba a son haka ana ganewa kar ka bayar gaba daya ka dawo kana roƙo ana so ka rage wa kanka wani abu ka rage wa iyalinka wani abu to wannan shine imani iyalinka suna da abin da za su ci kai ma kana da abin da za ka ci abin da ya rage sai ka bayar Allah ya dora mu akan daidai eh don ba a so mutum musulmi ya bar iyalinsa su dogarta kun samu hadisi daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yarda yake cewa qala rasulun ya rasulullah wani mutum yace ya ma'aikin Allah indi dinaru ina da dinari dinarin nan babban kudi ne yanzu ya kai 120 ko fiye da haka eh babban kudi ne yace ina da dinari amma wajen su kwandala ce guda ina da dinari guda kana yace anfiqu bala nafsi ka fara ciyar da kanka domin sai mai gida ya ci yake iya nemowa haka ne gaskiya ne idan mai nemowa din bai ci ba wata za a neman shi annabi yace anfiqu bala nafsi ana ganewa ka rika ci tana koshi bawan Allah in ba haka ba a waye gari an kai ka asibiti likita ya ci kudin ko ka ci kudin ka ko likita ya ci sai ta bara ko ka ci arzikin da Allah ya baka ko likita ya ci ba za ku daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ciyar da kanka kana ya ce indi akar ina da wani dinarin daban kana ya ce an fi kuwa ala zaujati ka ciyar da matarka ana ganewa mai wannan hadisi yake karantarwa cewa girman haƙƙin matarka a kanka ko ba haka ba na ciyarwa don me zuwa kai ka ɗauko ta a gidansu aka zauna da kai a masallaci aka yi alƙawari da kai da cinta da sha da ciyarwa da komai naka za ka yi kace ka yi haka ne to yanzu sai ka ɗauka ka ciyar ɗin a gani kuma wannan ciyarwa ba za ka daina ba sai ka mutu ko ita ta mutu ko kun rabu an gane magana sai ka mutu ko ta mutu ko kun rabu da ko kun rabu ma sai ka ciyar da ita akalla wata uku eh sai ko ciyarwa idan an rabu in da saki ne na wanda za a dawo saki rajabi wanda shine maganar da zamu shiga akai nan gaba kadan a cikin azumin nan da izinin Allah karatu mu zai karkata ne kan aure da zaki don haka saura kake zuwa karatu a san maza yadda ka tokarar da muke yi ni karatun nan baya mun dai to dama dan ya dadi ake maka dan ya shiryar da kai yake ko ba haka ba dan ya maka dadi mutumin yace ya rasulullahi ina da wani dinari annabi yace ka ciyar da matarka kale yace indi aka ina da wani dinari daban kale yace amfihu ala waladi ka ciyar da danka ma danka abinci kale yace indi aka ina da wani ma kale yace amfihu ala khadimika ka ciyar da ma'aikatinka me maka aiki house boy ana gane ba akwai wasu mutane da Allah ya musu albarka sosai asan abin albarka ne za ka ga mutum mai arziki ne abincin gidansa daban abincin abin yan aiki gaba daya daban to wannan ba girma a ciki ba ka girma ba ana so in Allah ya kai ka inda ya kai ka ka nuna cewa ya kai ka ai mun yi wannan karatu duk mutumin da zai ware abincin ma'aikacinsa daban bai girma ba ana gane wannan akwai wani bawan Allah da na sani wannan ina ba magana shekara sama da 20 sani na da shi bambancinsa da ma'aikacin gidansa shine kwano wato kwanansa mai kyau ne wanda matarsa ke sa masa abinci amma tukunya ɗaya ce ake ci da shi da duk wani mai aiki direba mai wanki da guga kowa kwanan ɗaya ne wannan mutum bai gushe ba yana cikin mutunci da daraja da ɗaukaka bai taɓa yin ƙasa ba kullum gaba yake don haka muke kira ga waɗanda Allah ya ba su arziki duk abin da aka ci a gidanka ka ba ma'aikacinka Allah ne ya ɗauko shi ya kawo shi ƙarƙashinka domin ya ɗaga darajarka idan ka fita Allah zai ba ka 100,000 idan Allah ya duba akwai wannan ma'aikacin ƙarƙashinka da ma'aikata zai ba ka 200,000 don ka ba su idan ka ki ba su gobe in ka fita sai mai da kai 50,000 ana gane ba ina misali na za a gane ƙwaro-ƙwaro sai in mai da kai baya duk wanda ka gani a ƙarƙashinka ka gode wa Allah inda ya so kai ne ƙarƙashinsa wane ya fi ka zama ƙarƙashi ko a zama ƙarƙashinka wane ne alkhairi jama'a a zama ƙarƙashinka a zama kai za a yi wa godiya mutum ya zo gaban kai zauna ya ce alhaji mun gode Allah ya saka da alkhairi don haka za a riƙa yin tukunya daban waye a ce mutum gidansa ana dafa garau-garau na yan aiki ba girma baka daraja kanka ba Allah ya daraja ka shi dai Allah ya daraja ka da ya baka amma kai baka daraja kanka ba ka daina yin haka arziki amfaninsa a ci kuma wanda wani ya ci shi ne naka kai fatan Allah ya sa arzikinka ya zama abinci duk wanda ba a cin arzikinsa to bai da albarka kuna ganewa duk wanda ba a cin arzikinsa ba ya da albarka wayanda suke da albarka su ne za ga ana cikin arzikinsu kana akwai mutumin da bai san iyaka mai cin arziki karkashinsa ba shi yasa iyayen mu idan aka haifi yaro sai su ce Allah ya masa mai albarka me suke cewa Allah ya masa albarka wannan ita ce albarka kaga mutum ɗaya ko ina ana faɗa shi akwai mutumin da in ya mutu shi kadai sama da mutum 100 sun mutu shi kadai ne zai mutu amma sama da mutum 100 sun mutu saboda mai a tukunyarsa ake ci Allah ka sa mu ne za a ci a tukunyar mu Allah ka hore mana abin da za mu ba mutane kuma ka ba mu zuciyar badawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum ka ciyar da ma'aikacinka bada ya ce indi akar bayan na ma'aikacin ma ina da wani ƙari kala sai annabi ya ce an ta abu san bihi kai ka san abin da ya dace ka duba abin da ya dace kai eh ka duba abin da ya dace kai hadisin yana cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 1958 yana cikin sahihul adab al-mufrad hadisi na 145 wannan kaga ya gwada maka idan ka gama da waɗancan jeri sai a koma a dubi ƴan uwa da mabukata musamman a cikin wannan wata na Ramadan ko musamman a wannan wata na Ramadan ya ku ƴan uwa masu daraja Allah ya yi mana arziki Allah ya yi mana taimako Allah ya yi mana gamdakatar abinda wasu suka daɗe suna nema Allah bai ba su ba mu ko ya ba mu shine mai Allah ya kawo rayuwar mu cikin wannan wata na me na Ramadan wata ne alfarma jama'a yadda muke karatun nan yanzu a yadda muke zaune yanzu wallahi alazim akwai gidaje da dama wanda ba su da abin da za su buɗe baki ba su da abin da za su sako nan garin Abuja nake maka magana ba ma arewa ba akwai wanda ba ya da abincin da zai ci na sahur ba ya da na buɗe baki musamman wannan tsanani da aka shiga a ƙasar nan ba a taɓa shiga tsanani irin wannan ba a rasa abinci a rasa abin saya abinci ya yi masifar tsada muna kira gare ku ya ku ɗan uwa masu imani don girman Allah duk wanda Allah ya hore masa ya taimaka ma waɗanda ba su shi don girman Allah don girman Allah a duba girman Allah duk wanda Allah ya hore masa ya yi kokari ko abincin mutum ɗaya yana fitarwa ya taimaka ma waɗanda ba su shi jama'a suna cikin wahala mutane suna cikin bukata mutane suna cikin halin kakarikai akwai wani wanda yake wallahi malami ne malami ne tunda mai wa'azi ne limami ka gani yana iya kira na tun daga yadda muke ya ce azumi za a shiga kwana biyu da azumi abinda za a ci a gidansa ba su don Allah sadakar da ake samu ta hannunka a sa sunana a ciki idan an samu a taimaka min abinda zan ba yara abubuwa sun yi tsanani ka ji karewa irin na malamin addini da kau da kai masu marayu kuwa waɗanda suka zo inda muke raba abincin marayu wallahi jama'a ban san adadi ba sai dai a ce mun sun zo wasu ka kora su ya za kai wata mata an mutu an bar ta da marayu wasu aikinsu ne ya tsaya mun san yadda ƙasar take ba aiki sosai don haka jama'a muna kira gare ku don girman Allah a taimaka wa bayan Allah wallahi idan muka taimaki bayan Allah Allah zai sauƙaƙa mana masifa da muke ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sadaqatu taqi masari as-suri yawan sadaka ba mutane abinci yana tange bawa daga fadawa bala'i sai kaji an ce zaka shiga jirgin kasa sai wani dalili yasa baka shiga ba sai kaga ko da a jirgin nan zai yi tafiya ba tafiya idan ka koma sabibiya dalilin wani taimako da kai ma wani ne wani aiki ne Allah ya ba ya fitar da kai daga wannan musiba yawan sadaka Annabi ya ce taqi masari as-suri mutum zai fada bala'i sai samu kariya dalilin sadaka muna kira ga ɗan uwa idan masallacin nan ana ba mutane abinci na buɗe baki kar ka zama ci ma zaune kai ma ka sa naka banda lada akwai ceton rayuka wani ba zai iya zuwa ya ce ba ya da shi ba sai dai ya zo ya zauna ya guri gubi ya ce kushi kuna gane ba wannan bara na ɗauki wani bawan Allah limami mahaddasan Al-Qur'ani na kai shi wani masallaci ya ba su sallah shi zai musu tarawih ya musu tahajjudi mota ta kai sai shiga ta 1000 don a je a yi wannan aikin amma mutanen da suke wannan wurin bawan Allah nan sai a sha ruwa da kyar ya samu kulun da zai sha kulun da zai sha kuma an jima sallah zai yi raka'o'i da yawa sannan ya kwanta a masallaci lokacin tahajjudi ya tashi ya tahajjudi ni wallahi nakan yi tambaya me yasa mutane suke kin malamai me yasa kiyayyen mu take akan malamai wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane biyu dole ka girmama su mutum na farko zai shaibal muslim musulmin da Allah ya bashi kurkura da kaga musulmi ya girma yayi shekaru yayi kurkura ka mutunta shi saboda darajar wannan kurkura in ji manzon Allah mutum na biyu ya ce wa hamilin Qur'ani wanda Allah ya bashi Al-Qur'ani to amma ina kowa yana da kudinsa ba na bayarwa bai shi na shi ba na bayarwa bai kuma wannan malami ka ji ikon Allah ba a wurinsa na fara jin wannan labari ba wasu ke gaya mun cewa wannan bawan Allah da ka turo ba da yunwa ta hallaka shi ba ya iya ce masa ba zai ji ba yana jin nauyinsa amma mutanen nan ba su mutunta shi ba kowa ya tafi gidansa ya koshi ya bar malam in lokacin sallah ya sai a zo wajen malam ko mala sarkin sallah Allah ya sauwa don haka ciyarwa taimakawa abu ne wanda Allah ya kira mu kan shi Allah ka ba mu ikon ne abubuwan suna da yawa wani abu in ana gaya maka na ba haushe ce kare baya shi shi yasa idan muka zo wajen karatu muke muku bayani killa killa dan mu san abin da ake ciki mutane suna cikin yunwa mutane suna cikin talauci ku manta da batun gwamnati ku taimaka a wanda Allah ya gode muku ku taimaka saboda Allah kuma ku raina abin da za ku bayar mudu daya ka san akwai masu kokari sai mutum ya kira ka shan ruwa gidan shi wallahi kokari ne ka kira ni gidan ka shan ruwa amma wallahi ga raka bani mudin gero daya da ka kira ni gidan ka shan ruwa ga raka bani mudin gero daya dan mudin geron nan mallam zai kashe man wata kura da ta taso don akalla mutum biyu uku biyar su ci wannan mudin geron amma nan ka kai ni ina cin kifi kifin zamani ina cin kaza amma hankali na ba kwance yake ba zuciyata tana ra ko an ci abinci a gida na ko ba ci ba jama'a ko ba haka bane ko sadaka zaka yi ka nemi dattijo mai iyali ka auni mudu biyar na gero ka hada da suga ka mika mar saboda Allah Allah zaka ga albarkar da Allah zai maka zaka ga yadda Allah zai buda maka wallahi dora mu kan daidai to dan haka ya ku yan uwa da fatan za a ci gaba da yi an samu hadisi daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ibda bi nafsik ka fara da kanka idan Allah ya baka arziki ka ciyar da kanka fa tasaddaq alaiha kai wa kanka sadaka idan ka tashi sadaka kai wa kanka sadaka ka ciyar da kanka fa in fazala shay'un idan wani abu ya rage bayan sadaka fa li ahlika sai ka ciyar da iyalinka idan kai ka ci sai ka ciyar da mai iyalinka fa in fazala shay'un min ahlika idan wani abu ya rage bayan ka ciyar da iyalinka alizi qarabatika ka taimaka wa ɗan uwanka na jini ka taimaka wa ɗan uwanka na jini dangin uba dangin uwa akwai mutumin da danginsa ba sa cin arzikinsa sai dangin matarsa danginsa ba su cin arzikinsa sai dangin matarsa wannan ba siffa ba ce ta mutumin kin danginka wajibinka ne ba gani dama ba ne suna da haƙƙi a cikin dukiyarka danginka jama'a muna fahimta idan Allah ya baka arziki idan Allah ya baka arziki kar a ce ga ɗan uwanka yana yawo baya da tufafin da zai saka a wuyan baya da abincin da zai ci yadda aka zo watan Ramadan ba a gwada Allah amma ina baka wannan kalubale kuma ina baka wannan tabbaci don Allah ka daure ka samu wani ka tura mai 5000 ko 10000 ko 20000 kai da kake Abuja kana samun sauki ko ka samu wani dan uwanka ka tura mai wani abu ka saurara an jima ko gobe ko cikin satin da kaga abin da Allah zai maka Allah bai tada ba wani abu muna faɗa muku shine domin lalurar karatu don ku samu mai ku samu tsarin natsuwa akan abin da muke faɗi ku samu tsarin natsuwa akwai wani bawan Allah da aka ba shi naira 10,000 aka turo mai cikin ɗalibai wata ɗaliba ta turo masa 10,000 sadaka yana da buƙatar sama da 100,000 amma 10,000 nan sai ya raba ta biyu sai ki tura wa ɗan uwansa 5,000 yanzu ya rage nawa 5,000 an jima kaɗan da ya duba wayarsa sai ga an turo masa 50,000 wallahi jama'a wannan abun ya faru a cikin azumin nan wannan azumin ya faru sai an turo masa naira 50,000 wanda ya turo ma 50,000 ɗin nan Allah ne ya taɓa zuciyarshi ya kawo mishi tunaninka har ya sa shi ya baka wannan daga wane ne daga Allah ne saboda ya duba zuciyarka da ka iya raba abin da ka samu biyu ka ɗauki rabi ka ba ɗan uwanka annabi ya ce idan ka ci ka ba iyalanka falibi karabatika sai ka duba ɗan uwanka ka taimaka musu jama'a mu da muke Abuja to tsakani da Allah waɗanda suke arewa mun fi su samun sauki mu yi ƙoƙari mu taimaka musu kuma kada ka rena wani idan ka tura mar 1,000 zai iya siyan mudin gero ɗaya da suga an samu matsalar yau an kashe ta a yau ɗin nan kar ka damu ka tura mara naira 1,000 mutanenmu da suke ƙauye suke arewa ƴan uwa wani za ka ga yana da iyali wala mudin gero biyu ko uku shi ba ƙaramin abu bane a wurinsa muna ganewa da yawanmu muna iya siyan buhun gero da buhun suga da sauransu mu rabar muna iyawa da yawa amma me zuciyar ba ta saba ba Allah ka sanya zuciyarmu ka sa mu iya taimakawa saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan wato falihi karabatika idan ka ciyar da kanka ka ciyar da iyalinka har wani abu ya rage ka dubi ɗan uwanka da danginka ka taimaka ba ka ba su fa in fadala an zika rabatika shay'un idan ka ba ɗan uwanka wani abu ya rage wa haka za wa haka za haka ran kai ta duba ɗan uwa kai ta duba dangi limamin unguwarku malamin da ke karantar da ƴaƴanka wani malamin ka da ya taɓa karantar da kai alaramma makaranta allo za ka ga mu da yawa nan wasu malaman da suka karantar da mu allo suna nan dare ko ba haka ba ka je ka gaida malam ka ba shi naira 2,000-3,000 dan abin da Allah ya hore ma kar ka ce sai ka tara duk wanda ya ce sai ya tara zai yi alkhairi ba zai yi ba ka yi abin da Allah ya baka ɗanka da ɗin ka yi ɗanka da ɗin Allah zai sa albarka ciki wannan hadisi yana cikin sahihu muslim hadisi na 997 hadisin yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 28 yana can cikin littafin sahihul nasa'i hadisi na 2545 har yanzu ɗan uwa an samu wani hadisi na abi huraira Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqati ma kana an zahari gilal mafi alherin sadaka da bawa zai yi ita ce sadakar da ta bar wadata ka ɗauka ta bayar baka kura kanka ba yadda za ka zo kana bara an jima kana ganewa wanda kai cikin wadata ka ɗauka ta bayar sannan kuma kana da abin da za ka ci da kai da iyalanka to wannan sadaka Allah ya kusanta kana ganewa yauwa kai ma kana da abin da za ka ci don karka yi ta bara ki ta roƙo wabda bi man taqumu tun lokacin da za ka yi alheri ka fara da wanda kake ɗaukar nauyinsu ki da bi man taqumu wanda kake ɗaukar nauyinsu matarka ƴaƴanka kannanka da sauransu wallahi iyayenmu saboda zumunci jama'a iyayenmu saboda zumunci mutum zai ɗauko ɗan uwan sai ya kawo gidansa har yaron ya girma a gidan ƴaƴan gidan ba su san ba mai gidan ya haife shi ƴaƴan gidan ba su san ba mai gidan ya haife shi saboda zumunci mutum ya ɗauko ɗan uwansa ko ya ɗauko ɗan ƙaninsa ko ya ɗauko ɗan ɗan uwansa ya aje shi tattare da shi idan ba mutum ya san ma mai aka yi ba bai san cewa wannan ba ɗan shi ba ne haka iyayenmu suke mu yanzu kirkinmu ne ya yi kaɗan muna da kirki amma ɗan kaɗan ya yi kaɗan kirkin namu ba ya yi kaɗan yanzu iyayenmu suke kan addini ko mu ne ka duba rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwar mahaifinsa kakansa ya ɗauke shi yana kula da shi shekara biyu Allah ya karɓi rayuwarsa ɗan uwan mahaifinsa ya ɗauke shi ko hannunsa annabi ya girma ya taɓa annabi kariya har da ya bar duniya shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da wannan dattijon ya rasu sai annabi ya je ya ɗauko ɗansa shine Aliyu ɗan Abi Talib sai Aliyu ya girma hannun manzon Allah ana gane ba inda bai kula da shi ba yau za a kula da nashi jama'a kuna fahimta shine ba washe ce alheri menene danko ne wanda ya kula da shi to shi din yana da karancin arziki su da kan suka yi shawara da shi da Al-Abbas cewa ya kamata mu rage babbanmu nauyi ni in ɗauki Aliyu kai ka ɗauki Ja'far mu rage mai nauyi na ciyarwa haka aka yi annabi ya ɗauko Aliyu ya kawo shi gidansa nan yake ci yana sha shi kuma wancan ya ɗauki wa ya ɗauki Ja'far alherin da ya yi shi ma yau gashi an saka mai tun a duniya Allah ka ba mu ikon yin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqa mafi alkhairi ita ce wadda ka ɗauka ka bayar sannan ta bar ainihin wadata wabda bi man taqulu ka fara da wanda kake ɗaukar nauyi hadisin yana can cikin Bukhari hadisi na 2356 hadisin yana cikin Sahih Ibn Hibban hadisi na 3345 an samu hadisi daga Abi Umama Al-Bahili Allah ya kara masa yadda yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace yabna adam ya kai dan adam innaka an tabdul al-fadl khairul laka ka bada abin da ya rage abincin gidanka an ci an koshi ya rage ka fitar da shi wani ya ci ya fi maka alheri akan a bari ya lalace ai asara ana ganewa da wannan azumin ana fito da expired rice kuke cewa ko expired wanda ya expire shinkafa da ta lalace sai a zaka bar abinci har ya lalace ka dauka ka ba bayan Allah Allah zai maka albarka Allah zai maka albarka to kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai dan adam ka dauka ka bayar cikin abin da ya rage na arzikin ka shefi maka alheri wa antum sikahu sharrun ka rike shi ka kiba kowa har yayi asfaya ya lalace annabi ya ce sharri ne gare ka ba alkhairi bane wala tulamu ala kafatin ba za a zarge ka ba idan ka haje dan abin da zai ishe ka ana gane dan abin da zai ishe ka wannan ba zargi a kanka idan zaka bayar wafda bi man taqulu annabi ya ce ina jaddada maka ka kula da iyalanka ka fara ciyar da iyalanka kada ka bari su tozarta wal yadu uliya khairun min al yadi sufla annabi ya ce hannun da ke bayarwa yafi hannun da ke tafa alheri a wajen Allah hannun da yake bayarwa yafi hannun da yake karba a wurin wa a wurin Allah kai ko a nan duniya waye babba mai bayarwa waye tsarani wanda ake ba kware kuwa to mai na sai a yi ta fama da su shi yasa kuka gani kullum ina cika mana da addu'a Allah ka ba mu ikon yi don abin daga Allah ne Allah ya ba mu iko domin ko da Allah ya baka arzikin sai ya baka iko eh tunda ana rigima da mutane ba akan zakka to kaji an samu hadisi wanda wancan hadisi da muka karanta yana cikin Muslim ne hadisi na 1036 yana cikin Sahih Tirmidhi hadisi na 2344 yana cikin Sahih Jami' Sahih hadisi na 7834 Allah ta'ala yake cewa kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat to fa haka Allah yake bayyana muku ayoyin sa dalla dalla bayani filla filla la'allakum tatafakkarun saboda ku yi tunani fi dunya wal akhirah anan duniya da lahira aika ba faddala lakum hadhihi al ahkam kamar yadda Allah fassala lakum hadhihi al ahkam yadda Allah ya muku filla filla da wadannan hukunce hukunce wa bayyana ha wa audaha ha Allah ya bayani Allah ta'ala ya wato ya fayyace bayani kazalika yubayyinu lakum sa'ir al ayati fi ahkamihi haka Allah ke muku bayanin sauran ayoyi akan hukunce hukuncensa wa wa'idihi wa wa'idihi alqawarinsa na alkhairi da alkawarin su na narkon azaba la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah dan ku yi tunani a nan duniya ku yi tunani a lahira to sai fadin Allah ta'ala yake cewa fi dunya wal akhirah wa yas'aluna ka ni yatama
wa yas'aluna ka ni yatama
sai yace tabaraka wa ta'ala yake cewa fi dunya wal akhirah wato cikon waccan aya ko cikon waccan bayani la'allakum tatafakkarun fi dunya wal akhirah sai Allah yake wa yas'alunaka 'anil yatama mutane suna tambayar ka akan baraya menene haƙƙin shi ya ake zama da shi menene dokokin sa kul ka gaya musu islahul lahum khair inde maraya ne kyautata masa agaza masa kula da shi shine alkhairi wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum idan kuka yi mukalada kuka cudanya abincin ku da nasu zamantakewan ku da nasu ai maraya dan uwanka ne dan uwanka ne dan kanin ka ne dan uwanka ne jinin ka ne Allah yace fa ikwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih. Allah ya san wanda yake gyara, Allah ya san wanda yake banna. Walau sha Allahu la'anatukum, idan da Allah ya so sai ya matsa muku, sai ya takura muku. Inna Allaha azizul hakim, Allah ta'ala wato mabuwayi ne mai hikima. Wannan aya da take bayani akan marayu, insha Allahu gobe akan ta zamu karatu. Kuma wannan bayani akan marayu bayani ne da kusan in ce ga magari, ya tafi kowa. Wannan aya insha Allahu dan mu samu bayani cikin natsuwa, idan Allah ta'ala ya kira gobe akan wannan aya za mu tashi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.